بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها كان وتا أشرن دشدا ga watan Rabi'u Sani shekara ta 1435 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine ya dace da 26 ga watan 2 shekara ta 2014 a lissafin Turawa. Muna cikin babu sawmut tatawwu, kitabu siyam, babu sawmut tatawwu wa ma nuhiya an sawmihi. Yau za mu tashi ne a hadisin Abi Huraira da yake magana akan hukuncin keɓance ranar Juma'a da yin azumi. Mutum ya keɓanci Juma'a saboda falalar Juma'a, saboda matsayin Juma'a, ya yi ta yin azumi na nafila a cikinta. Wa Abi Hurairata radiyallahu ta'ala anhu, annabi sallallahu alaihi wasallam qala, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa, la taqusu ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي. كودين كيبانشي واتو دران جمعة دا صلاة داري. كما مثال متينشي ينا دوني قيام الليلي دا زيرن كأي أما أدران جمعة كوي. كودين كيبانشي دران جمعة كنا إن صلاة داري من بين الليالي أتكان سورا داري. ولا تقصوا يوم الجمعة بصيام. Kada ku keɓance ranar Juma'a da yin azumi, dan Juma'a ita Juma'a ne ita a keɓance ta, a girmama ta, a yi azumi a ciki. Min bainil ayyami, a tsakanin kwanaki. Illa an yakuna fi sawmin yasumuhu ahadukum, mana illa an yakuna ahadukum, sai dai in ɗaya daga cikin ku yana yin wani azumi ne da ya saba yana yi, to wannan sai ya ci gaba da yi. Kamar mai yin siyamu Dawud, kana yasumu yawman wa iftir yawman, yayyau gobe sha, yayyau gobe sha, to sai ya ratsa masa da Juma'a. Wannan ba laifi idan yayi, ko mutumin da yake azumi na bakance, ko yana azumin ramuwa, ko na makamancin wannan, to wannan ba laifi zai iya yi. Wannan hadisin rawahu Muslim, Imam Muslim ne ya rawaito shi a cikin sahihinsa da wannan lafazin. Bukhari ma ya fitar da shi, Imam Ahmad ma ya fitar da shi, Tirmizi ma ya fitar da shi rahimahullahu ta'ala, Imam Tahawi ya fitar da shi a Sharh Ma'anil Athar, Imam Al-Baihaqi ma ya fitar da shi da lafazin la yasumu ahadukum yawm al-jum'ati illa yawman qablahu aw ba'dahu, da sauransu. Kada ɗayan ku ya keɓance Juma'a da yin azumi, sai dai in yayi azumi ɗaya kafin Juma'a ya hada da Juma'ar, ko kuma idan yayi Juma'ar yayi wata kuma bayanta. Amma a keɓance Juma'a saboda matsayinta, saboda girmanta, saboda darajarta, ai mata azumi, wannan bai halatta ba. Hadisin yana nuna mana haramcin wannan aiki. Gashi dai ibada ne, yin azumi ibada ne, gashi dai yin sallar dare ibada ne, amma ba a yadda ba ka keɓance ka ce wai kai sallar darenka sai azumin Ramadan za ka yi, a daren Juma'a za ka yi, ko kuma azumin ka sai ranar Juma'a za ka rinka yi, wannan ba daidai ba ne. Ko tilawar Qur'ani ma a ce sai a ranar za a rinka yin sauka, wannan shi ma ba daidai ba ne. Ina fata ana fahimta. Yawwa, akwai abubuwan da suka zo aka ce a iya keɓance Juma'a da shi, kamar karanta ayoyi guda 10 na farkon suratul Kahfi. Wannan ya tabbata an gane ko a iya karantawa. Akwai hadisi da ya zo da cewa malamai sun yi magana akan wannan hadisin wajen ingancinsa, wasu sun ce bai inganta ba, wanda ake keɓance ranar Juma'a a rinƙa karanta suratul Kahfi a ranar wato Juma'a. Hadisi Imam al-Baihaqi da Imam al-Hakim a cikin al-Mustadrak daga Abi Sa'id al-Khudri, wanda ana ce duk wanda ya karanta suratul Kahfi a ranar Juma'a za ta haskaka masa satinsa gaba daya, tun daga Juma'ar har zuwa wani satin insha Allah. Imam al-Hakim a wajensa wannan hadisi sahihi ne, ya inganta shi. Ko da yake dai Imam al-Zahabi ya yi raddi wa Imam al-Hakim, ya ce a wannan hadisin na yin suratul Kahfi din ranar Juma'a akwai Nu'aym ibn Hammad, wani rawi mai suna Nu'aym ibn Hammad, yana da manakir, mana rawi ne wanda yake mai rauni, ba a karbar ruwansa. Duk da cewa dai bai shi kadai ya kadaita da shi ba, amma dai hadisin dai ya inganta kamar yadda yayi bayani cikin littafin Irwaul Ghalil. Hadisi ne sahihi, wallahu alam. Kun ga wannan akwai hujja na keɓantar ranar Juma'a da ibada, a keɓanci Juma'a da wata ibada, shine karatun wato suratul kahfi, karanta suratul al-kahfi. In dhahabna ila sihatil hadith, tayyib, akwai wata sallah da ake ce da ita salatul ragaib. Salatul ragaib nan sallah ce da mutane suke yin ta neman lada, ana yin ta duk farkon Juma'a na watan Rajab, awwalu laylati Juma'atin min Rajab. Duk Juma'a nawa ne a cikin Rajab? Misali hudu, ko haka ya kamata a samu misali. To ita salatul ragaib duk Juma'a ta farko, an gane ko, a Rajab, to za a yi wannan sallah din, ai ta sallah, wai ana neman Allah ya bada lada. To gaskiya bai inganta ba, ko da ma wani yana yi, kamar yadda Imam Shawkani ya kawo hadisin a cikin Al-Fawaidul Majmu'a fil Ahadith Al-Mawdu'a. An gane ko, akwai hadisin Rajab shaharullah wa Sha'ban shahri wa Ramadan شهر أمتي. قيل يا رسول الله ما معنى قولك رجب شهر الله؟ قال لأنه مخصوص بالمغفرة. ويا النبي ياتي وي رجب وتاناني الله ياتي وتاناني وتان اللهني شعبان كموتان النبيني رمضان كموتان الأماني أكتي من ذلك ميكاكي نبي دوانا أنشي وتان اللهني سبود أنا تغفر الزنبي توي سبود وانا سكيت وانا صلو لنم aka so a yi ta yawaita azumi a ciki da kuma yin wannan salloli din. To shi yasa za ga yan Shi'a ma yawanci a watan Rajab suke zuwa su yi ta umararsu ta watan Rajab ta fita Ramadan ma. Idan da kana Madina, in dai watan Rajab ya kama, to haramin Madina da Makka cika yake yi, da bakin alhazai masu zuwa umra daga kasashen duniya waɗanda ba su samu malamai da za su tace musu ingantattun ibadu da suka inganta ba, cika ake a watan Rajab saboda irin waɗannan hadisai na ƙarya da aka ruwaito. Allah kiyaye mu, so bai inganta ba ko? Yawwa, an ce an ruwaito, duk ina cikin ruwayoyin marasa inganci, dan ina faɗa muku ne dan ko da wani malami wata irin zai je karanta wa wani a wani wuri, to ka san bata inganta ba. La taqulu an awwali laylatin fi rajab fa inna laylatan tusammiha almalaikatu ar-ragaib. Ku daina mantawa da daren farko na Juma'a a watan Rajab, shine malaiku suke ce da ita laylatul ragaib. Kuma min adin yasumu yawm al-khamis awwal khamis min rajab thumma yusalli ma bayna al-isha wal atma, yani laylatul juma'a 12 raka'a يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب مرة وإنا أنزلناه في ليلة القدر ثلاثا وقل هو الله أحد 12 مرة يفصل بين كل ركعتين بتسليمة فإذا فرغ من صلاته صلى علي 70 مرة ثم يقول اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله ثم يسجد فيقول في سجوده سبحان قدوس رب الملائكة والروح رب الملائكة والروح 70 مرة ثم يرفع رأسه فيقول رب اغفر لي وارحمني وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأعظم 70 مرة ثم يسجد الثانية فيقول مثل ما قال في السجدة الأولى ثم يسأل الله حاجته فإنها تقضى. حديثا عندك جيش قبائل حديثا قريان قريات وروا أكدا أن تعمل ويكدك شغلتها كدك منتا دا ainihin wato daren Juma'a na farko a watan Rajab. Ana so idan an yi sallar isha'i a wannan juma'a ta farko ayi raka'a 12 kowace raka'a za a karanta fatiha sau daya da inna anzalallahu qaya uku a ƙara da kul huwallahu guda 12 kul huwallahu na farko za a karanta fatiha inna anzalallahu uku kul huwallahu na 12 kowace raka'a 2 ana yin sallama za ka yi ta yi raka'o'i 12 ake so ka yi a wannan shine salatul raga'ib din nake gaya muku raka'o'i 12 ne ake wai annabi wai ya ce wai in an gama a yi mun salati 70 sannan ka ce Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi sannan ka yi sujjada a cikin sujjada ka ce subhan quddusur rabbil malaikati ruh sau 70 wannan subhan quddusun din sannan ka dago kanka ka ce rabbi ghfirli warham wa tajawaz amma ta'lamu innaka antal azzul akram sai ta sita abubuwa amma din ba su inganta ba in ka dago shi zaka yi ta yi sau nawa sau 70 sannan kai sujjada 2 irin abin da aka faɗa shi zaka faɗa hadisi ne mawdu'a yawwa ma za ka ji in watan Rajab din ya kama wani ya shiga rediyo ma za ka ji yana cewa jama'a kar fa ku manta juma'ar farko ta Rajab kar a manta da ita akwai falala da wani mutumi ne yana nan ana sa shi a rediyo duk kullun yana faɗin sallolin da ake a Ramadan yau za a yi sallah ta kaza duk ƙarya ne hadisin ƙarya ne ka san ƙarya ko ƙarya ta Allah ya isa ma yawwa babu wata sallah da annabi ya ce wai kullun ranar ɗaya ga Ramadan ga sallar da za a yi biyu ga Ramadan ga sallar da za a yi ba wani abin da annabi ya ce mutane su yi sama da sallar tarawihi idan ka je ka yi wata sallah ba wannan ta tarawihin ba ka yi aikin banza ga kuma uban duka da za ka ci a kiyama insha Allah yawwa da yardar Allah malamai duka sun yi ittifaki cewa wannan hadisin na ƙarya ne an yi ma rubutu a kan wannan Imam al-Khatib al-Baghdadi ya yi maganganu ya nuna kurakuran waɗanda suke da ruwaito wannan hadisin ta wannan kenan so ina magana ne akan keɓance juma'a da wata ibada to ba juma'a ba kowane guri ma ko wata ma ka keɓance shi da ibada in dai ba nassi bane yace ka yi to kada ka yi kun gane wannan وعنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصومن أحدكم يوم الجمعة النبي يتشي كدت أيامكو يرنك أزم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده سيدي إنزي رنك أين من أزمي كافن أزمي كافن جمعة كمر مثال ودي كسوي أزمي جمعة تو يأي الحميس sai da juma'a ko haka kai na alhamis juma'a in ku ba haka ba to kai juma'a sai kai alhamis ai asabat kai juma'a kai asabat amma mun ce keɓance juma'a wai dan ita juma'a ce la ya juzu wannan hadisin bukhari da muslim suka rawaito shi to akwai matsala anan matsala ita ce akwai riwaya da ake rawaitowa cewa annabi ya ce a daina yin azumi ranar litinin asabar annabi ya hana yin azumin ran asabar ya ce in ma ka ɗauka to ka karya to yanzu kaga anan gurin ya ce yauman ba'dahu a yauman qablahu ya an baka dama kai azumi juma'a da ranar da suke bayan juma'a da annabi ya ce kai da ranar da ke bayan juma'a bai nuna cewa ya halatta kai asabar ba kenan kakka yadda kai azumi ranar juma'a shi kadai sai dai in kai rana ɗaya kafin juma'ar ko kuma rana ɗaya bayan juma'a kaga wannan yana nuna kamar me ka iya yi bayan juma'a kenan bayan juma'a kuma me ne asabar ne to wannan yana daga cikin hadisan da malamai suke cewa shi halatta ayi azumin nafila ran asabar akwai littafi ma guda da aka yi shi as-siyam ko as-sawm yawm as-sabt saboda an yi rikici malam an yi jayayya malamai sun yi sabani shin za a iya yin azumin nafila ranar asabar ana yi to shi hadisin na hana yin azumin ranar asabar din da yawa su malamai ma sun ce hadisi ne mai rauni hadisi na dha'ifi duk da Sheikh Nasiruddin Albani ya inganta shi to amma abin da yake kawo hadisin matsala shine waɗannan matsalolin kuma an samu wata riwaya da aka ce annabi yana yawaita yin azumin nafila ranar asabar da ladi yana yawan yin azumin nafila ranar asabar da ladi kaji biyu an samu riwaya kuma da ku muka karanta satin da ya wuce cewa wani lokacin annabi zai zo ya ta azumi har a dauka kamar ma bai shan ruwa kaji uku annabi ya halatta mana azumin siyamu dauda azumin annabi dauda kana su mu yawan yi fitira mu yace ma shine afdalus siyam yana ya sha yau yayi azumi gobe sha yau yayi azumi gobe to kaga dole da zai riske shi da asabar haka ne ko ba haka bane ba ta to wasu malamai suka ce a wannan hadisin dai kan bai zai zama hujja na yin azumi ran asabar ba yanzu da na ce kai koma bayana ka zauna na ce koma bayana ka zauna yana nufin dole sai ka zauna a gindin kujerar nan eh idan ka je bayan ginin nan ma ka zauna ba bayana ba ne to ya za ku idan annabi ya ce a iya yin azumi a yi kafin juma ko bayan juma sai ku ce wai asabar ne ai sai ku tsallake asabar in ji su da faɗa suka ce sai a tsallake asabar saboda a daman akwai hani da ya ce kar a yi asabar sai dai a yi lahadi ko litinin ko na mu kuna fahimta na kuwa to wannan matsala ba ita za mu tattauna a kanta ba na dai gaya muku ne a matsayin kun ɗaliban ilimi saboda ko da za ku ci karo a kai wata rana akwai waɗanda sun haramta yin azumi ranar asabar na nafila to amma wasu kuma sun amfani da wannan hadisin wajen halatta yin azumin ranar asabar din wallahu ta'ala alam sannan kuma akwai yanzu hadisi na gaba za mu karanta hadisi ne da yake hana yin azumi yayin da Sha'ban ya raba gida biyu Sha'ban nisfu Sha'ban ba fa a yi ba kar a yi to wani aidan رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ذا علينا سواء إذا انتصف شعبان فلا تصوم كلمة انتصف دقاء النصف ربي إن شعبان يربى جدابي يتوقف في أزمي رواه الخمسة ما لم يقول دابي أن نذكر ويتوشي واستنكره أحمد إمام أحمد يا إنكار وأن حديث ما دي حديث يا إنكار ibn Hibban ya inganta shi me yasa Imam Ahmad ya inkarin sa an ce wastankara bu Ahmad to me yasa Imam Ahmad ya inkarin sa ya musanta shi saboda yana cikin riwayan Al-Ala ibn Abdurrahman akwai wani rawi sunansa Al-Ala ibn Abdurrahman Ala ibn Abdurrahman ba mutum ne ingantacce a wurin Imam Ahmad ba to amma dai yana cikin kuma mazajen Imam Muslim Hafiz yace a cikin taqrib saduqun rubbama wahima so alai hal dai hadisin ingantacce ne kamar yadda malamai suka inganta yana nuna mana hani akan inda Sha'ban ta raba gida biyu to kar ai azumi to amma wannan hanin yana da iyaka ana iyakance shi da hadisin da manzo Allah ce illa an yi wafiqa sauman mu'tadan sai dai in ya dace da azumin da daman ka saba kana yi kamar yaya ka saba kana yin azumin nafila duk alhamis litinin to kuma Sha'ban ya raba gida biyu to in har ka saba daman ba a watan sha'ban ba ma daman kana yin azumin ka to shikenan ka ci gaba da yin azumin ka tunda daman kai ba kirkirar azumi kai yanzu ba daman ka saba kana yi kenan hadisi yana hana yin azumi ne mutum ya kirkiri yin azumin nafila sai da sha'ban ya raba gida biyu ko ya kirkiri azumin nafila me yasa aka ce kar ayi dan saboda kada jahilai su dauka ramadan ta shiga wanda ya saba yana litin alamis din sato wanda ya saba dama yana siyamu dauda kani su mu yawmun yaftiru yawman to ya ci gaba da azumin sa to kenan hadisin in idan ta safa sha'bana ana nufin a kirkiri azumi bayan ramadan sha'ban ya raba gida biyu to ga masu zuwa masu yanki ma tsakiyar sa masu an gane ko duk cewa malamai sun sabani akan wannan da yawa cikin malaman Shafi'iyya sun ce haramun ne yin azumi ma in sha'ban ya raba biyu su sun tsananta hukunci malaman Shafi'iyya haram in dai sha'ban ya raba gida biyu haram ne wasu malaman suka ce makruhi ne sai dai in ya matsi ramadan saura kwana biyu a ramadan ko saura kwana ɗaya a ramadan to nan kan haram ne karka yi to shi ɗin ma dai za a takaice shi in dai ka saba kana yin azumin ka na nafila yanzu a kalanda ko a lissafi ana tsammanin ɗaukan azumi ranar alhamis afwan ana tsammanin ɗaukan azumi ranar juma'a kuma kai a al'adarka ka saba kana yin azumin litinin alhamis ko yaushe to yau kayi azumin alhamis yau kuma yau din aka ce an ga watan ramadan gobe za a tashi to sai ka jona kawai ka ci gaba da yi amma malamai suka ce in dai ba mutum ya saba yana yin azumin ba kai ya zo ya je ya kirkiri yin azumi ranar alhamis na taron wata ka san akwai yan taron wata yawwa to wannan la ya juzu kun gane wannan tayyib wasu ka ce ba makaruhi ba ne wasu ka ce mandubi ne ma to amma dai hadisi za a yi aiki da shi ko to ga maganarmu nan maganar yin azumi ran asabat ga hadisi ya zo an sama'a binti busir أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سماء بنت بسر الله قال متى داتك يا من ذا الله ينالشوا لا تصوموا يوم السبت كدكوا يأزمي نافلة رانا السبت إلا في مفتور ضاء عليكم سيوان دا الله يفر لنتاموك أزمي السبت حرام إن ديبا نفر الله بني فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء إن لحاء نبن إذن هر يكسن شيء ليه دقا تشنكو يأتو كأزم بيسامو با بيسامو أبن دي كريا با إنتا كاما سيا شيء نبي نكو غنيا نبي كو إتا چن نبي تو يتو كا يكريا أزم دشي mana ka koda dan ina dan inabi din nan ba akwai dan inabi dan karami in ka sha inabi zaka ji abin nan ba yawa to ko shine ma in ka sha ka kariya ko bawon inabi ba yana dan bawon din nan ma kishir bawon da yake rufe shi to ko shine ka yi wannan a'udu shajarin ko itacen wata bishiya a'udu itace shajar bishiya فليمضغها تو يتونا المضغ تونا رواه الخمسة ورجاله ثقات إلا أنه مضطرب تو ما لم يبير أن نسكر ويتوشي لما ذا جاء إن كانت تتو سيدي حديث مضطربيني إن أنت حديث مضطربي بيزو تفسكات دي بيو يازو تشين يو كما ما سباني كما Imam Malik ma yayi inkarin wannan hadisin na hana yin azumi ran asabar din yanzu yanzu kun ga hadisi ya ce kar ayi azumi ko aka ce ka karya shi ka karya shi ko ka ci itace ka karya in ya kama ka ci itace ne ka hadiye saboda ba abinci ko abin inabi ka karya to Malik ya inkara su Abu Dawud da shi kuma cewa ya ma hadisi ne mansukh to me wajen ittirab me ittirab ittirab shine malan kaman mutum ya zama bai da magana daya da yaje wuri kaza sai ce kaza da yaje wuri kaza ma sai ce musu kaza da yaje wuri kaza ma ce musu kaza ya fadi magana daban a can da yaje can ma sai fada daban to kamar sai ka su gane to ne za a dauka to wannan hadisin yana da matsalar ittirabi Abdullahi bin Busir ya ruwaito shi wani lokaci daga ƴar uwarsa Asma ko wasu kuma suka ce Abdullahi bin Busir ya ruwaito shi ma bai ambaci sunan ƴar uwarsa ba to ko da yake wasu sun ce wannan ba illa bace ba tunda ƴar uwarsa sahabiya ce jahalatu sahabi kuma za ta zo a wata riwaya kuma aka ce ya ruwaito anhu an abihi Busir a wata riwaya kuma anhu ani samma an Aisha daga ita samma ne daga Aisha Imam Nasa'i yace kai hada hadisi muttarib hadisi ne muttaribi wasu sun soki hadisin amma dai na gaya muku Albani ya inganta shi Allah ya masa rahama sai kuma hadisi na gaba idan an hada asabar din da wata rana to ya halatta a azumce ta wa an ummi salamata radiyallahu ta'ala anha anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana aksara ma yasumu min al ayami yawm al sabti to fa jama'a kaji ka kasara kana nana aisha yanzu kan ta ma ruwaito cewa mafi rinjayen kwanakin da manzon Allah yake yawaita azumta ma ranar asabar ne kuna tare da ni kuwa kaga za a sha aiki ko wa yawmal ahadi asabar da ladi annabi yana azumi wa kana yaqulu innahuma yawma idil lil mushrikina annabi yana cewa yo ai asabar da ladin nan da ranar idin mushrikai ne ranar me idi ne na mushrikai wa ana uridu an ukhalifahum kuma ni ina so in saba wa mushrikai ka san shi musulmi su ake saba wa arni in arni yayi abu kaza kai kuma kai bara kai ba ka saba musu ba wai fa ka so shi ba ba wai ka kaunace shi ba ka saba musu indai addini dai mutum yana yi sai dai kuma yana san ra'ayi ne san zuciya sai mu ce manzon Allah Allah baka hakuri yanzu kan ga Allah ya kawo mu zamanin da ɗan musulmi al'ummarka su suke yaƙi a kan san arnan ma su so shi su ƙaunace shi su komai wani ma ya ce ko ina ma za a tafi ko ma meye ma suna tare in ma duk da ne masu tsirin da to kullum mu abin da muke faɗa shi ne duk abin da mutum zai a rayuwa rinƙa tunawa da addininsa ka rinka tuna mai addinin ka yace maka ka rinka karban umarni daga addini kar ka rinka karban umarni daga wani mutum shi daya ko ta al'umma ko ra'ayin garin ku ko ra'ayin jam'iyyar ku ko ra'ayin kungiyar ku ko na a'a mai addinin ka yace dan kar mutum ya zo a neman gira ya rasa ido ko ka zo saboda neman na tuwo ko na dan kashin miya ka zo ka rabu da aqida ka gaba ɗaya ka mutum ya mutu ya shiga wuta Allah ya kiyaye ranar idi ne na arna mushrikai kuma wa ana uridu an ukhalifahum ni kuma ina so in saba musu hadi sunnatu nabi sallallahu alaihi wasallam fi mukhalafatil kuffar kaduwa badan tsabar annabi baya san kafiri annabi baya kaunar kafiri baya san kafiri yana saba wa kafiri mushriki ran asabar da ladi kowa ya sani ranar kirista ne asabar ai ran lahadi ranar kirista asabar kuma afwan lahadi kirista asabar kuma yahudawa shi yasa idan za ku lura a duniya suka sanya hutu asabar da ladi ake cewa weekends aka mai da week din, aka mai da end of the week din shine Friday. Ranan hutu shine Asabar Ladi, saboda ranakun bauta su ne. Ranan Asabar Yahuda sahurin ibadar su, ranan Lahadi Kirista sahurin ibadar su. Shine aka lalaka mana, aka liƙa mana, aka ƙaƙaba mana, aka sa mana dole hutu yanzu Asabar da Ladi. To ya kamata musulmi masu kishin musulunci da sun zo su saba wannan ka'idar, su kuma su bude makarantu su saba wannan Asabar Ladi, su sa Asabar ma ita ce mandan su. A zo ai karatu Asabar, ai Lahadi Asabar, a bawa mutane hutu Alhamis da Juma'a, saboda a saba musu. Me dalili? Ga Annabi yace azumi ne fa ya kirkiri yin azumi, ba dan kuma dan ya saba waɗannan mutanen, saboda su ranan holewa ne. To dan a nuna muku mu ba ma tare da su, sai Annabi yace shi azumi ma zai ranaku. Yanzu wannan bai ishe mu izina ba cewa mu kaurace duk wanda ba musulmi ba, jama'a tsakani da Allah ba. Kan mutum ya zama da gangan ya mai da kansa mahaukaci ba, kana ganin nassi ka kaurace masa. Idan har an ce saboda yana ibadar sa kai kai azumi a ranar dan ka saba masa, to ina ga kuma ya zo ya jagorance ka akan wani abu na rayuwarka, kame da shi shine a gaba da kai, shine komai naka, saboda kashin miya. Wani ya yi rubutu dai abin da ya faɗa ba daidai ba ne, amma ran sai ɓaci, wani babban mutumi ne, yace yana addu'a ɗan arewa Allah ya ƙara masa masifa da bala'i. Wani ne ya faɗa ba, goyon baya nake ba, ina son gaya muku, mutane ransu ya fara ɓaci. Yace ɗan arewa ba, yace duk abin da za a yi masa, in ma yanka shi za a yi, ana cinye masa, ana gasa tsire, ana soke shi, ana cinyewa ko, yace a yi, Allah ya kawo lokacin. Yace ɗan arewa Allah ya sa kaza, ba daidai ba ne, kuskure ne. Aka yi masa magana mai, yace to ai an kasa ganewa, an kasa ganewa, ka duba bala'in da ake ciki a arewa, duba masifa, duba tashin hankali. Yanzu duba nan shekaran jiyan nan fa makaranta ce aka je, mutanen makarantar adadinsu ya fi mu yawa nan, duk aka kwantar da su gaba ɗaya, aka yanka su yankan rago. Kafin nan fatukun an bugarin ruka sun fi unguwan nan, an tashe su gaba ɗaya, an kakkashe na kashe, an sun gudu washe gari, aka zo aka bi matan su ma aka yayyanke su, aka ɗebe abu nan, babu kwanciyar hankali. An kashe wani, an kashe babban malami, an kashe wani ne, duk saboda tsabar rashin jagoranci, babu shugabanci, zuma da ba tsoron kowa. Amma har yanzu ba mu gane ba, duba wahalar rayuwa, makaranta ta gagara, yaro ya gama karatu yana so shiga makaranta, babu. In za ka shiga ma, wa zai ɗauki nauyin ka ma, wa zai ɗauki nauyin ka, wa zai taimaka ma? In za ka shiga, in ka samu jami'a fa murna ake, kamar an baka kujerar maka, saboda abubuwa sun tifke. Karatun da ya kamata a yi shi kyauta, ba tare da an sha wahala ba, amma babu. Waye zai ɗauki matarsa ko ɗansa ya kai asibiti ya samu magani kyauta? Babu. Na kuɗin ma sai ka ci uban layi, babu. Karatu babu, lafiya babu, kasuwar ma cinikin ma babu, ya gagara. Sai a je, wani ɗan kasuwa ya ce wallahi ya manta ma shi da ya samu, ya ce ya ci riba ma, uwar kuɗi yake ci kawai. La ilaha illallah. Ya murabba da dawati ta musulma ta qaima ta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Allah ya ba su makamu da gudu. Duk wahala ana cikin wahala, tashin hankali, ana cikin tsoro, ana cikin firgici, ana cikin damuwa. Ku samu wa kanku canji mana yan uwa, ku samu wa kanku canji, ku hutar da kanku, amma ba ma ganewa. Shi wanda zaka zo kana yaki a kansa, kana faɗa a kansa, kana tallansa a kansa, idan za ka je jiharsa, ba za ka ga fassan mutum musulmi shugaba ko ɗaya ba, ba yanda za a yi ya bi ɗan arewa, kashewa ma suke ma. Da ka fara liƙa hoton ɗan arewa ka ce kana so, kashe ka za su. kwata kwata amma muku mafa mu ganewa an yi bayani amma ina kuma da ma dan kudin ake samu wani kan ma ba abin da ya samu ma tsabar ra'ayi ne tsabaru kuro to shi yasa Allah duk abin da ya same duk abin da ya same fa bima kasabat aidina da abin da hannunmu ne suka aikata ko me kaga ya same mu wallahi mu muka tattaro kanmu inna Allah laysa bi zalimin lil abid Allah ba ya zalunta bayinsa ba inda zan Allah cuce mu inda zamu yi hakuri mu hada kanmu ne mu gaskiya zamu samu sauki ma mu mai bade to mu dai aqidar mu ne wannan zamu yi bayanin ta aqida ce alwala'u wal bara alwala'u kanuna kauna ga dan uwanka musulmi ko da garin ku ba daya ba ko launin ku ba daya ba ko shagon ku ba daya ba ko ra'ayin ku ba daya ba indai musulmi ne ka so shi kawai alwala albara'u kuma duk arne ka ki shi duk musulmi ya ki arne musulunci ne ci a ki shi me yasa ba wajen gangikin sa ake yi ba aqida sa ake yi yana so a so shi zama musulmi shikenan kalmar musuluncin nan ita ce take da amfani take da nauyi da za ta sa mutum ka so shi ko ka ki shi in ya so musulunci so shi amma yana fada da musulunci kuma kana son sa ka duba fa yana yakar addinin ka kuma kana son sa bai yadda da annabin ka ba kuma ka ce kai shi kake so kuma in ka aka dora ka fefayi ina zaka je yasa qur'ani yayi gaskiya ce ha antum ulai tuhibbuna wa la yuhibbunakum ga kunan ku wadannan kuna son su amma su ba sa son ku ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya haka Allah ya ce ya kun da ku imani kar ku riki makiyina kuma makiyin ku kar ku rike su masoya tulkuna ilaihim bil mawadda kuna nuna musu kauna mawadda soyayya faqad kafaru bima ja'akum min al-haqq sun kafircewa abin da yazo muku na gaskiya sun kafircewa qur'ani ba su yadda da shi ba qur'ani ba nasu bane ba sa so sun fitar da manzon Allah daga inda yake a Makka suka kore shi san hana ku yi imani yace wa man yatu allahu minkum fa innahu minhum duk wanda ya so su ya so kafirai a cikin ku fa yana cikin to yana cikin kafira in Allah ita da ikama kiyama tare za a tashe su tana nan ayar ba mun so kai bane wa man yatu allahu minkum fa innahu minhum duk wanda ya so su a cikin ku to yana cikin su magana Allah ce ba magana ta ba Allah ubangiji ka ba mu saiti duk wani abu na duniya ku Allah ka cire mana kwadayin sa da zai zo ya raba mu da addinin mu an ummu salama ta radiyallahu anha annabi sallallahu alaihi wasallam kana aktsar ma yakunu ma kana isu min al ayami ko as-sabt wal ahad ya fadi dalilin dan ya sabawa mushrikai kafirai kuma yayi din annabi sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar sai kuma azumin rana arfa wa nabi hurairah radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wasallam naha an sawmi yawmi arafata bi arafa annabi ya hana ayin azumin rana arfa a arfa din nawa ne ga wata rana arfa tara ga watan wacce January February Zulhijja sune watanninmu na musulunci ko ranar 9 ga watan Zulhijja shine ranar Arfa to an faɗi hadisi kamar yadda muka karanta da ku falalai yin azumi ranar Arfa duk wanda ya azumi ranar Arfa Allah zai kankare mai zunubin shekara 2 in Allah ya datar da kai azumi ranar Arfa zunubin shekara nawa 2 to wanda yake arfan shi kuma banda shi wanda yake arfa an hana yin azumi ranar arfa din a arfa rawul khamsa ghair tirmidhi malami bayanin da suka ruwaito shi banda imamu at-tirmidhi ahmad abu dawud da ya ruwaito da ibnu majah da nasa'i a cikin sunan kubra wa sahahu ibnu khuzaimah wal hakim ibn khuzaima da hakim suka rawaito wa sankarahu al-uqayli imam al-uqayli in kana hadith kamar yadda yazo a cikin ad-du'afa al-kabir tahawi ya fada shi sharh ma'ani al-athar da imam al-bayhaqi da isnadi wanda yake yana da rauni hadisin da'if ne hadisi ne mai rauni kamar yadda imam al-uqayli din ya da'afa shi yace la yutabu alayhi so kenan wannan hukuncin kaga mai rauni ne ko hadisin to sai kuma azumin da mutum zai kullun gaba ɗaya zamanin sa yana azumi mai hukuncin sa a shari'a shine saumud dahari wa an abdullah ibn amr radiyallahu anhu qala qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana cewa la sama man sama al abada bai yi azumi ba duk wanda ya rayuwarsa har abada azumi yake kullun ko wani saboda tsabar takawa da ibada shi kullun azumi yake ne tsoron Allah ne yau yana azumi gobe ma yana jiyu ma yana gata ma yana yaushe ma yana kullun yana azumi to wannan bai yi azumi ba inji annabi bai yi azumi ba sai a gyara ko la sama man sama al abad hadisin bukhari da muslim na abdullahi dan amru Allahu akbar kaga wannan yana nuna mana tausaya mana da shari'ar musulunci take yi yawa ana tausaya mana ace kullun zakai azumi kaga ba mu ci ba shakki wal muslim min hadisi abi qatada bilafz la sama wala afdara bai azumi ba bai sha ba kuma shi bai sha ruwa ba kuma gashi ba azumi yayi ba kaga ya zama aikin baban giwa kenan a wani lafazin lam yasum wala miftir wasu malamai suka ce addu'a annabi ake mai yake masa yace wannan mai azumi irin wannan Allah kai ya karba ga ishi ruwa ga wahala ba a karba ba to Allah kiyaye mu to shi yasa na gaya muku ana iya samun wasu dattawa ko waɗanda suna da ra'ayin riƙa an saba ana yi su ta azumi kullum to wannan an haramta kamar yadda hadisin ya zo hadisi ne kuma sahihi dada cewa akwai tawilin malamai dangane da wannan malamai sun sabani akan shi siyamul abad din malamai da yawa wasu sun ce haramu ne shine ra'ayin su ibnu khuzaima saboda wannan hadisin wasu kuma sun ce ya halatta shine ra'ayin ibnu munzir suka yi tawilin hadisin suka ce wannan hadisin ai ana nufin wanda ya azumci kwanakin da aka hana ne ai akwai kwanakin da shari'a ta hana yin azumi to wanda yaje yin azumi ya hada da kwanakin ne shine ya zamanto ya aikata abin da yake haramu ne ba Allah baya so to kaga dai wannan gaskiya tawili ne ita dan cewa kai la samu man samu al-abad yawa to haramcin din shi yafi inganci haramcin shi yafi inganci ko da yake an samu ra'ayi wani kauli cikin maganganun malamai jumhur suka ce wanda ya ga ba zai masa rauni ba ba zai samu rauni ba ya iya yi ga wanda ba zai raunana shi ba suka yi tawilin waɗannan hadisi amma dai an gaya muku rajihin magana dai kar ayi yawa kar ayi kada ayi annabi ya hana sallallahu alaihi wa sallam sai kuma babin itikafi باب الاعتكاف وقيام رمضان باب اللي كي مغانا اعتكافي دي تأيوى رمضان ابن دا اكي نبيل الاعتكاف شيني لزوم الشيء وحبس النفس عليه قال لازم شونا ابو كما كتالي لانك اكي literal meaning كو technical meaning نا اعتكافي شيني القيام كو المقام في المسجد متين زونا اما صلاتي واتو في ايام مخصوصة على صفة مخصوصة كواني كي كي دي سننو da kuma wata sifa sananniya ana son a rinka zaman masallaci a lokacin Ramadan ayi itikafi wannan abun so ne hadisin farko ya kawo shi ne akan falalar kiyamar Ramadan anna bi hurairah radhiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala man qama ramadana imanan wa ihtisaban duk wanda ya tsayuwar Ramadan yana mai imani da neman lada ufira lahu ma taqaddama min dhanbi to duk abin da ya gabata na zanubin sa an yafe masa Allahu akbar ina masu tarawihi ina masu tahajjud ina masu kiyamun lailin Ramadan. Allah ya datar da ku insha Allah. Hadisin Bukhari da Muslim, in dai kai tsayuwar Ramadan to zunubin ka gaba dai an yafe maka. Wani yana nan yana dabara wai wai shi yana wayo masallacin gwasu baya zuwa, ana tarawih shi baya zuwa, da yayi isha ife kawa ya tafi yana gari yawo mutane wayo ya cuci kansa. Wanda ya daure aka jera Ramadan din nan tarawihin nan gaba ɗaya bata zube masa ba, aka yi da shi ya gama, to wannan albishirinsa ya dace. Muna fatan Allah ya sa mu cikin waɗanda za su dace. Wanda ya da imani da neman lada ya yi don Allah ya yafe masa, shikenan ya dace. To a nan gurin idan kun lura hadisin cewa man kama Ramadana, wanda ya tsaya a Ramadan, to sai malami suka ce wannan ana nufin wanda bai fashi ba, ya zama duka. Kar ka zo ka dan tsallake tsallake ne, wata ranka je wata rankar ka je, a'a, sai wanda yayi duka. Anna man kama ba'dahu la yasulu lahu malaka ma dhukira min al-maghfira, duk wanda ba duka Ramadan din ya tsaya ba to bai samu falalar ba. An ce an gafarta mai zunubin shi, wasu malamai suka ce da manya da kaba'irai da ƙanana duka. Zai cewa mun yi bayani cewa mafi rinjaye in malamai sun ce an gafarta zunubi ana nufin as-sagha'ir dunul kaba'ir, kamar yadda Imam al-Haramaini Imam al-Juwayni ya faɗa. To Allah azurta mu da tsayuwar wato Ramadana. Sannan kuma sai maganar goman ƙarshe na Ramadana, shi kuma wannan hadisin zamu karanta yana nuna mana ana so a yi ijtihadi sosai a goman ƙarshe Ramadana. Wa ana Aisha radhiyallahu anha qalat kana sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ay al-ashru al-akhiratu min Ramadan, manzo Allah ya kasance idan goman ƙarshe suka shiga na watan Ramadana, shadda mi'zarahu, yana daure kwaljallansa, yana daure kugonsa, shadda mi'zarahu, daure me kwaljalli, madauri kugonsa, kaman he is tightening his belt, tightening belt, shaddu al-mi'zar, wa ahya laylahu, yana raye daransa gaba daya. Ana so da Ramadan idan goman karshe ta zo jama'a, daren a raya shi, ba a kashe shi da bacci ba, a raya shi da rana ayi baccin fafata, ina wani kuma hidi raya daransa da karta. Yi akwai masu raya daren Ramadan da karta, akwai masu raya shi da sunuka, ko sunuka ko sileka, sunuka ce daidai, kar ku banni na jene kwaba ba, wanne ne daidai nan, da ba kana yi ba. Akwai kuma teloli, tela da tsaya a garin na wallahi, kai ma ka tuno mun ma, wai ka ji an ce wai wa ahaya lailahu, ni ba na kama tuna muna jako da taɓa mutu haka wani. Ai annabi ya ce wa ahaya lailahu ka raya da ranka, kawai teloli su ken sai su rinka kwanan ɗinki, wai shi ma ya shiga babin ahaya lailahu. Kai jawa wannan san banzan ai yayi yawa mala. Ka raya da ranka kana tara kuɗi kenan. Telolin da suna ji za a zo a kama tahajjudi malam, ana sallar tahajjudi nan malam suna hada wanduna, ko da yake shi ma neman abinci ne ko. To a rinka yi dai ana dan raba kafa gaskiya, a nemi abincin kuma aje ayi sallah. Wa ai qaza ahlahu, kuma yana tayar da iyalansa. A haya lailahu, yana raya da ransa da sallah da ibada ba da dinki ba. Yawwa, yana tayar da iyalansa, wannan ya nuna annabi yana sanya matansa su yi tarayya da shi wajen ibada. Allahu akbar, sallallahu alaihi wa sallam. Kuma yana kaurashewa matan a goman karshe ma annabi kaurashewa iyalansa yake, saboda kawai yaje ta sallah yana ibada, sallallahu alaihi wa sallam. To sai kuma hadisin itikafi, wa anha radiyallahu anha anna annabiyya sallallahu alaihi wa sallam, wannan hadisi muttafaqun alaihi ko, wannan kuma da zamu karanta annabi sallallahu alaihi wasallama kana yatikiful ashr al-ashr al-awakhir min ramadan annabi yana yin itikafin goman karshen watan ramadan yana zama a masallaci goman karshen nan gaba daya hatta tawaffahu Allahu azza wa jalla har sai da Allah ya daura sa thumma atakafa azwajuhu min ba'di daga baya matan suka ta itikafi ka duba matan annabi bayan manzon Allah ya bar duniya su suka je suka kama suka ta itikafi wa irin mu bayan da kai matarka in ka tashi sallah ta tashi in kai azumin nafila ta yi in baka yi ba ba za ta yi ba wata ta aure wani mutum baya sallah tashi kai sallah baya tashi kai sallah baya daga baya ta ce kai ni ma sai na daina yi to mai gida baya yi ta yi baya sallah ne mai gidan da tana yi tunda ta gane baya yi sai ita ma ta daina kawai mata kenan masu gidan rana laraba mu da sharrin su a to ko ba ka bari mana wannan dalili ne akan itikafi ana so a itikafi itikafin nan ana zo a shiga masallaci ne kamar misali ka tafi ko da yamma ko da daddare haka da kayanka ka zauna a masallaci ka ta karatun Qur'ani kana sallah fur mala yana da dadi ba laifi in bacci ya kama ka danki shingida ka dan motsi haka annabi yayi matan sa ma sun yi an so ai goman gaba daya in ba hali ko kwaya biyu uku ma kai Allah sa albarka itikafi sunna ne Abu Dawud ya ruwaito daga Imam Ahmad yace bai Imam Ahmad yace la a'lamu an ahadin min al-ulama'i khilafan anna al-itikafa masnunun ni kan ban samu wani sabani ban san wani sabani daga malamai ba lalle itikafi fa sunna ne amma dai abinda ake nufi shine a hada zuciya waje guda daya a keɓance ubangiji a yawaita sallah a yawaita karatun al-Qur'ani a fuskanci Allah a ta tuba ta tuba sai kuma aka kafa mana doka dangane da mai itikafin wa anha radiyallahu anha qalat wannan hadisin shi ma sai ne muttafaqun alayhi ko wa anha qalat kana nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama idza arada an yatakifa nana Aisha take ba mu labarin lokacin da za a shiga itikafi in yazo yayi itikafi sallal fajr sai sallar asbahi thumma dakhala mu'takafuhu sai daga asubahin kuma sai ya shiga wurin itikafi wannan yana nuna mana ya halatta ka shiga itikafi da safe da asuba kenan hadisin Bukhari hadisin wato Muslim idan mun lura da hadisin sosai yana nuna mana farkon lokacin itikafi na farko shine asubahi ko da yake wasu sun saba sun ce mutum zai shiga itikafi ne kafin alfajir yake to da daddare kenan ya shiga da daddare wasu suka ce ya shiga bayan isha wasu suka ce ya shiga bayan magariba alfijir dai yake to kana cikin masallacin yawwa qabla al-wuruu duka ya halatta to wannan hadisin shi ma muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka rawaito shi to akwai wasu ayyukan da ba sa bata itikafi وانا رضي الله عنه قال كان ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي راسه نانا عائشه take cewa lalle manzo Allah ya kasance yana shigo min da kansa wa huwa fil masjid yana cikin masallaci sai mi ko min kansa fa urajjiluhu sai in taje masa kai dama masallacin annabi kamar yanzu ne inda muke da ko masallaci ne ko ba ga kofa nan ba wannan kofar to kamar ita ce kofar dakin nana Aisha kawai manzo Allah labule zai daga kawai sai shigo masallaci to inda yake itikafin nan kan dandamalin da muke nan ne kamar wurin itikafin to saboda yana da tarin gashi da yawa kuma matansa ba sa so ya sha wahala sallallahu alaihi wasallam to kwana ɗaya biyu haka sai ya miƙa kan haka sai ta gyara masa gashin ta shashafa masa mai ta tsaftace gashin saboda zaman da yake a masallaci to kaga ashe dan mace ta taba ka kana itikafi itikafin bai lalace ba sannan kuma ba laifi mataka ta zo ta yi maka wani hidima bai lalace ba kamar yadda za mu zo mu karanta da ku ɗaya daga cikin matan annabi ta kawo masa ziyara yana itikafi tikamai ziyara har ya zo ya raka ta Safiya kenan binti Huyay ibn Akhtab. Wa kana la yadkhulu al-baita, annabi baya shiga gidansa illa li hajatin, sai dai in wata bukata. Nana Aisha tana nuna mana haka yake ta zama a itikafin nan, ita zama baya shiga gida sai dai inda wata bukata. Idza kana mu'takifan, indai har yana yin itikafi baya shiga gida sai dai bukata. Wannan bukatar din shi a wata riwaya aka ce li hajatil insani, bukatar dan adam, yana shiga tsuguno ne, kaga wannan dole mutum ya fita. Ai muttafaqun alayhi, Buhari da Muslim suka rawaito wannan hadisin lafazin, amma na Imam Bukhari. Wa anha qalat as-sunnatu alal mutakifi an la ya'uda maridan, daga Nana Aisha take cewa sunna akan itikafi shine ko gai da mara lafiya ba a zo ayi. Wa la yashhada janazatan, mai itikafi baya zuwa sallar jana'iza, sai dai in a masallacin aka yi jana'iza zai iya yin sallar, amma ba zai bi ta makabarta ba. Wala yamassa imra'atan, ba ba shi dama ya je ya shafa mace ko ya sadu da mace ba. Wala yubashiruha, baya wala yubashiraha, ba zai rungumi mace ba. Duk alaka ta aure da ma'aurata suke ba a yi, haram ne. Wala yakhruja lihajatin illa lima la budda lahu minhu, ba a ba da dama ga mai itikafi ya fita ba saboda wata bukata, haja din kenan, sai dai in bukatar da ba makawa. Bukatar da ba makawan kun santa, yawwa, gwamna in yazo dole sai an je an sauke shi. Wala itikafa illa bi saumin, kun dai gane gwamnan ko, yawwa, kar wani ya zo ya ji aka sai ce mun to ya aka yi, wani irin gwamna mai gida kenan, tsuguno nake nufi. Yawwa, da Hassan da Husainin duka. Wala itikafa illa bi saumin, ba a yin itikafi kuma sai da azumi. Jama'a, duk wanda zai shiga itikafi sai ya yi mai an so haka. Wala itikafa illa fi masjidin jami'in, ba a yin itikafi sai a masallaci jami'i, babban masallaci da ake juma'a kenan. Me yasa? Saboda kada ka je ka shiga juma'a ta zo ta riske ka kuma ka ce sai ka fita, in dai ba masallacin juma'a bane. Rawahu Abu Dawud, Abu Dawud ya rawaito wannan a cikin Sunan. Wala ba'sa bi rijalihi, ba laifi mazajin hadisin ba laifi, illa anna rajiha waqfuhu waqfu akhirihi, sai dai rajihin zance maganar karshen hadisin mawqufi ne, ba magana annabi bane, magana sahabi ne. Ina fata ana fahimta. To, wannan hadisin yan uwana mai tsawo da Aisha ta kawo yana nuna mana ka'idodi da dokoki na itikafi kenan ko? Yawwa, dangane da cewa dole sai an yi azumi a itikafi shi akwai sabani. Wasu sun ce ko ba azumi za a iya yin itikafi, so abin akwai sauki ko? Sannan magana cewa ba za a yi itikafi ba sai a masallacin juma'a, to shi ma wannan akwai sauki. Wanda yake ga zai itikafin a cikin kwanakin da babu juma'a a ciki, kaman kayi niyyar na kwana uku ko na kwana hudu, a masallacin unguwar kuma za ka iya yi. Tunda daman me yasa aka ce kar a yi a na juma'a, a yi ba a na juma'a ba, saboda kada juma'a ta riske ka. To ai kai daman kwanakin itikafin naka ma gaba daya babu juma'a a ciki ko? To wannan shi ne. Kuma azumin ba dole bane, in ma ga waɗanda suka ce za a yi azumi ana itikafin, kamar yadda za mu karanta wannan hadisin Abdullahi ibn Abbas, annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala laysa alal mutakifi siyamun illa an yaj'alahu ala nafsihi, babu wani azumi da aka dora wa mai itikafi yayi dole sai dai in ya wajabta wa kansa. Rawahu ad-Darqutni wal Hakim war Rajih waqfuhu aidan, wannan hadisin da Darqutni ne ya rawaito shi da Imam al-Hakim, zance mafi inganci hadisi ne mawqufi. To sai kuma maganar Lailatul Qadri, wani ibn Umar, sayyidina Umar, Abdullahi ibn Umar kai yana cewa radiyallahu anhu anna rijalan min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam uru lailatul qadri fil manami, wasu mazaje cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam an nuna musu daren lailatul qadri amma a bacci, shine uru fi sab'il awakhir, a bakwai din karshe 27 kenan. Fa qala sallallahu alaihi wasallam uraru uyakum qad tawata'at fi sab'il awakhir, annabi yace to lalle ina gane wannan mafarki naku ya dace a wannan bakwai din na karshe 27 kenan. Fa man kana mutahariyan, duk wanda zai kirdaji ya nemi lailatul qadri, falyataharraha fi sab'il awakhir, to ya nemi ta 27, muttafaqun alayhi. Wannan hadisin Bukhari da Muslim ne suka ruwaito shi, hadisi ne kuma sahihi. Yana daga cikin hadisan da malamai suke kafa hujja da shi cewa ashe daren lailatul qadri daren 27 ne. An samu Ubay dan kabiran tsuwa ma yake cewa wallahi tallahi daren lailatul qadri daren 27 ne. Kurum. Annabi ya faɗa wa wata riwaya sallallahu alaihi wasallama a nemi daren lailatul qadri a goman nan na ƙarshe, amma a witri a odd numbers din 21 23 27 29, duk wannan riwayoyi sun zo akai. So akwai sabanin malamai yau ce ne daren lailatul qadri duk an faɗa, ko dai da 1 ko da 5 ko da 3 ko da 7 ko da 9, dole dai ɗaya daga ciki ne. Akwai waɗanda suke rotation, suka ce rotation yake juyawa yake, idan bana an yi 27 to ba mamaki baɗi kuma da 9 zai zo, idan an bana an yi 21 to ba mamaki kuma wata shekarar da 5 zai zo daren lailatul qadri. So kawai dai abin da yafi kyau shine ka raya daren gaba ɗaya, duk wanda ya raya darensa guda 10 nan na ƙarshe to ya dace da daren lailatul qadri, kuma ba abin da aka ce wai za a gani, wai za ka ga wai in ka dace wai za ka ga wai gaba ɗaya za ka har ka ba za ka hango, ba abin da za ka gani. Yawwa, ba abin da za ka gani. Da Hafiz Ibn Hajar ya kawo wasu maganganu suna nan a cikin Fathul Bari amma ba su inganta ba. Yawwa, annabi dai ya faɗa dai za ka ji yanayin daren, babu tsananin zafi babu tsananin sanyi. Yawwa, sannan washe garin rana za ta fito amma ba ta da zafi a farkon. Cikin alamunta kuma akwai ruwa, za ka ga an yi ruwa a daren, daren da kaga ko na 21 ko na 5 ko na 7 ko na 9 kun je sallah ko kafin ku je sallah an yi ruwa, to kyakkyawar alama ne wannan daren, daren lailatul qadri ne. Idan kana cikin bargo aka yi kai ka jiwo yau, ai gaskiya ne, ka san akwai wanda ana yin ruwan nan wallahi ba zai fita ba, alhamdulillah Allah ya saukar da ruwa, sallar ma ba za a yi ba. Ya sauki a can ko? Allah ya mana mai kyau. Ga riwayar Muawiya da ke karfafa maganar daren 27 din nan. Wa an Muawiya ta bin Abi Sufyan an annabi sallallahu alaihi wasallam qala fi lailatul qadri, annabi ya faɗa kan lailatul qadri, lailatul sab'in wa 20, jama'a lailatul qadri fa ita ce daren 27, wato babu hadisan da suka fi yawa akan wata rana irin hadisan daren lailatul qadri na 27. Da yawan hadisai sun ce 27 ne, majority, mafi yawa. Shi yasa kawai wasu ma malaman an san bai su yi shi ne daren lailatul qadri sai 27 kawai. Dawud ya ruwaito shi wa rajin waqfu, rajin zance suka ce waqufi ne akan Muawiya. Wa qad ukhtulifa fi ta'yinha, malai yake cewa an yi sabani da yawa wajen ayyana daren lailatul qadri ala 40 qawlan, magana magana malam ta kai 40, kamar yadda duk ya kawo cikin Fathul Bari. Auratu fi Fathul Bari, gashi ma ya faɗa shi na kawo cikin littafi na Fathul Bari. Daliban ilimi wanda Allah ya hore musu littafin su je su duba. Wa an Aisha radiyallahu anha qalat qultu ya rasulullahi ara'aita in alimtu an ayyu lailatin lailatul qadri, yanzu za a gaya mana wace addu'a ake yi in an dace da lailatul qadri. Na Aisha ce ya manzon Allah ya idan Allah ya datar da ni dangane da lailatul qadri me zan fada ma aqulu fiha me zan fada qala quli kice allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni shikenan short and clear precise and clear abinda aka ce allahumma ya allah innaka afuwun kai mai afwa ne tuhibbul afwa kana san afwa fa'fu anni kai mu afwa kawo kun allah ya maka afwa ai zan ce ya kare iya ma afwa ka samu rufin asiri allah kai mana afwa rawu al-khamsa ghayr abu daud wa sawu tirmidhi malami biyar nan suka rawaito shi wanda abu daud amma imam tirmidhi yace sahihi ne haka imam al-hakim ma ya fada to wannan kenan allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ana so kai waita maimaita ta kullun kai sallar dare allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna akai sakaci na'am banda karin allahumma innaka afuwun karimun halimun tuhibbul afwa fa'fu anna ana kari ne ga wanda yazo a riwaya innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna sai kuma hadisin da yake magana akan mutum ya kulle kaya yayi visa yayi tafiya dan yaje kai ziyara wasu wurare ga abin da annabi ya ce an abi sayyid al-khudri radiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam qala qala sallallahu alaihi wasallam la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajid ba a kulle faggo ba a hada kaya a kulle faggo a hada kaya ai visa a daure jaka ai tafiya indi dan ibada ne ka kula fa dan ko ana tura ka wani wurin ka ji annabi ya iyakance inda ibada da mu aje al-masjidul haram ya halanta ka hada kayan ka kai visa ka ce kawai zaka kai ziyara ne masallacin harami na makka ya cancanta ko bai cancanta ba nabiyu masjidi hadha masallaci na ka gafa masallaci na yace ba kabari na ba to masallaci yace yawa dan kar wani da ya annabi ya ce aje kabarin sa sai aje na shehi ma a masallaci yace kuma an je ziyara masallacin ake zuwa tunda akwai kabarin annabi sai a karisa aje ai mai addu'a amma ba dan kabarin aka je ba dan annabi ya hana ma a tafi ai tafiya dan kabari wal masjidul aqsa da masallacin baitul maqdisi Allah kai mu Allah ba mu dama masallacin haramin makka la da 100 in kai sallah daya masallacin madina na annabi la da 1000 masallacin baitul maqdisi la da 500 in kai sallah ciki to wadannan ya halatta kai visa ka hada jakar ka kai tafiya dan su ina fata ana fahimta to wannan kenan ina jin shine hadisin karshe a babu to anan muka zo karshen na ƙara samu na koyi kudi na tsawaita muku don mu kammala da azumi da itikafi sati mai zuwa zamu tashi kitabul hajji Allah kai mu hajji abinda muka faɗa dai dai Allah ba mu lada na kuskure Allah ya rangwanta mana akwai sanarwa akwai scholarship makaranta ce da mai rabo in Allah ya sa yana da rabo zai samu a ƙasar Sudan notification of admission exercise into International University of Africa Sudan ana sanar da 'yan uwa cewa akwai ainihin wato scholarship na musamman da za a bayar This is to inform the general public that International University of Africa Sudan will conduct admission exercise in the following. Za a yi jarrabawa ko interview ta admission ta scholar da za a bayar a ƙasar Sudan. Oral and screening exercise. Za su yi screening, za su yi jarrabawa ta baka, ita ce oral. Ranar Monday 17 ga watan March. Kun ga watan ma bai kama ba. Ranar 17 ga watan March 2014 daga nan har zuwa ranar Alhamis 20 March 2014 za a yi jaraba daga karfe 10 na safe 10 a.m. prompt a inda za a yi na sannan kuke tambaya nan za ku tambaya can idan ka je Taludu akwai gidan Alimi Tangaran ko wani babban gida na akwai masallaci akwai gidan Alimi Tangaran sanannen gida ne kafin ka karasa ga daga akwai wani babban gida da yake kallon gidan Alimi Tangaran wani jan gida babba yawa an sa Ibrahimawa a Ibrahimul Tayyib Islamic Center anan gidan kaya ofishin yan Sudan ne ofishin University of Africa ne Khartoum kenan anan ofishin yake anan ake yin jarrabawar 17 ga watan March har zuwa 20 amma ban ce ka je 20 din ba ka je tun 17 din amma kafin nan ka je ma ka register sunanka ka ba da sunanka in akwai registration da ake yi kar sai lokacin ka je watakila a ce list din da suke nema ya riga ya cika yawa tun gobe jibi in ka samu dama ka dan kai ziyara tun daga 10 na safe har zuwa azhar al-asr duk suna nan courses available kar ku je an ce Sudan ku dauka cewa addini kawai za a karanta ga courses din da za a yi guda 14 watakila ka fada a cikin daya karatu kyauta fa za su baka da wurin zama da abinci za dai ka kai kanka eh ware da gaske na ɗaya medicine nan kuka fi so ko na biyu pharmacy na uku dentistry akwai kuma engineering akwai computer science akwai shari'a akwai education da Islamic studies akwai arts ma akwai science akwai economics akwai diploma in education akwai institution of Arabic language akwai nursing akwai medical laboratory all applications are requested to come along with all the relevant credentials in za ka tafi sai ka tafi da duk all important credentials all relevant credentials sai ka tafi da su tun daga takardar lafiya dole ne takardar shekaru dole ne takardarka ta indigent tana da kyau sannan ya zamanto baka wuce daga 2000 wanda suka gama makaranta kar su wuce shekara 3 da gama makaranta nan ne za a zubar da rabi kenan sababbin gamawa suke so irin daga yau shekara 3 dai da ta wuce 2011 12 13 ko kuma